sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi 10 ga watan Satumba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Gwamnatin mulkin sojin Niger wadda ta kwace mulki a watan Yuli ta zargi kasar Faransa da girki sojojinta a wasu kasashen yammacin Afirka da dama da nufin daukar matakin soji a kanta. Faransa na ci gaba da girki sojojinta a kasashen ECOWAS da dama a matsayin wani bangare na shirinta na kai farmaki kan Niger wanda take yi tare da haɗin gwiwar wannan kungiya, a cewar mai magana da yawun gwamnati Manjo Amadu Abdulrahman a wani bayanin da aka yada ta gidan talabijin na gwamnatin kasar jiya Asabar. Dangantaka tsakanin Niger da tsohuwar mai mata mulkin mallaka Faransa ta yi tsami nan da nan bayan da Faransa ta ci gaba da goyon bayan hanbararren shugaba Muhammad Bazoum bayan juyin mulkin na watan Yuli. Kasar ta yankin Sahel ta kuma sa kafar wando guda da kungiyar kasashen yammacin Afirka din ta ECOWAS wadda ta yi barazanar daukar matakan soji muddin matsin lamba da ake yi a diplomasiyance ya kasa kaiwa ga maido da Bazoum kan mukaminsa. Girgizar kasar nan mai karfi wadda ta afka ma kasar Morocco inda ba kasafai take faruwa ba ta tilasta mutane gudu zuwa kan tituna da kuma rurrusa gidaje a ƙauyukan da ke wajejen tsaunuka da kuma daɗaɗɗun birane waɗanda ba a gina su ta yadda za su jure ma jijjiga irin ta ba. Ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 2000 zuwa yanzu, ana kuma ganin adadin mace-macen zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke kokarin isa wuraren da abin ya fi rutsawa da su a can lungu. Girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'aunin jijjiga ita ce mafi tsanani da ta taba faruwa a kasar cikin tsawon shekaru 120 wadda da daren ranar Juma'a ta sa mutane gudu daga gidajensu. Masifar ta rutsa da dukkan garuruwan da ke wajejen dogayen tsaunukan nan ko Al-Atlas Al-Kabir. Uwaye da ubanni na ta kuka yayin da 'yan sanda saye da hulunan kwano ke kwasar gawarwaki. Jiya Asabar ma'aikatar tsaron kasar Romania ta ce an samu baraguzan wani jirgi mara matuki a cikin kasar irin wanda Rasha ke amfani da shi, wanda hakan ke nuna cewa an yi kutse ma yankin sararin samanta. Sake gano tarkacin jirgin sama mara matuki da hukumomin Romania suka yi a yankin kasar da ke daura da kan iyakar Ukraine na nuna alamar an yi wani kutsen da ba za a lamunta da shi ba ga kasar Romania, wacce mamba ce ta kungiyar kawancen NATO, wanda hakan wata barazana ce ga tsaron lafiyar 'yan Romania da ke yankin, a cewar shugaban Romania Klaus Iohannis a wani jawabi. Iohannis ya ce ya yi bayani ma sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg, wanda shi ne karo na biyu da jirgi mara matuki ya rikito a kasar ta Romania a wannan satin. Kuma wai shi Stoltenberg ya jaddada goyon bayan kungiyar NATO ga kasar ta Romania. A halin da ake ciki kuma, jiya Asabar shugaban hukumar leken asirin Ukraine Kirill Budanov ya ce za a ci gaba da kai farmaki ga sojojin Rasha cikin watannin da ke tafe, ko da yaya yanayi ya kasance a waɗannan lokutan da ake ganin yaƙi zai daɗa zama da wahala. Za a ci gaba da gumurzu ko ta halin aka cikin sanyi, cikin taɓo ko kuma wuri mai caɓal-caɓal. Yaƙi ya fi kasancewa da wuya, amma za a ci gaba da gwabzawa. Za a ci gaba da mayar da martani, a cewar Budanov. Jerin farmakin mai da martani da Ukraine ta yi da aka zaku a gani na zuwa da wasu nasarori a yankin kudu, inda sojojin Ukraine suka sake kwato gomman ƙauyuka cikin watanni 3 da suka gabata. A karan farko cikin gomman shekaru, hukumomin ƙabilar Armenia da ke Nagorno-Karabakh jiya Asabar sun amince a yi jigila ta jirgin ruwa daga yankin da ke ƙarƙashin ikon Azerbaijan a madadin sake buɗe musu hanyar da ta haɗa su da Armenia. Wannan mataki, wanda kamfanin dillancin labaran gwamnati na Armen Press ya fara bayyanawa, sannan kuma hukumomi a Baku suka tabbatar. Akalla ya dan biya bukatar da Azerbaijan ta kwashi shekaru da dama tana gabatarwa ta a maido da zirga-zirga tsakanin yankunan kabilar Azeri da ke ƙarƙashin ikon gwamnati da kuma lardin wanda ya balle daga hukumar mai mazauni a birnin Baku. Kafar labaran ta Armen Press ta ruwaito hukumomin Karabakh na cewa mun yanke shawarar bari a yi jigilar kayan Rasha zuwa cikin ƙasarmu ta garin Askeran, inda suke nufin wani garin Karabakh wanda ke daura da inda aka ja daga da Azerbaijan. Shugabannin ƙasashen duniya sun yi shelar cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta yin hanyoyin dogo da tasoshin jiragen ruwa don haɗa gabar ta tsakiya da kudancin Asiya jiya Asabar a bayan fagen taron ƙasashen G20 a birnin New Delhi na ƙasar India.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yanzu mun dawo nan Najeriya, inda a yau za mu tattauna ne akan mata ministoci guda tara da a yanzu haka aka riga aka ba mata 8 mukamansu a wannan ƙasa. Wannan shine karo na biyu da mata suke samun kujeru da dama. A zamanin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mata sun samu mukamin minista har 13. Wannan shine karo na biyu da mata 9 ne aka ba, amma zuwa yanzu mata 8 ne aka nada su a mukamai. Watakila nan gaba za a ba ɗayar. A tare da ni ina da manyan baki mutum 3. Daga hannun dama ta ina da Madam Ene Ede, shugabar kungiyar Equity Advocate, kungiya ce mai bin haƙƙin mata a Najeriya. Sannan kuma ina da wata ƴar uwa ta nan, Hajiya Bilkisu Ibrahim, ita ƴar siyasa ce kuma ƴar jam'iyyar APC mai mulki. Sai kuma jagoran mu, domin shine namiji a cikin mu nan wurin, Ali M. Ali, babban dan jarida ne. Tare da shi za mu tattauna wannan abin alheri da zan ce ya faru da mata a Najeriya. Karan farko an ba mata wato kujeru 9 na ministoci a wannan ƙasa tamu Najeriya. Gaskiya ne cewa wanda ma ya taɓa yin ƙoƙari cikin shugabanninmu shine Jonathan ya ba da 13, Obasanjo ya ba da 6. To yanzu mun zo lokacin Bola Ahmed Tinubu, shi kuma ya bada mata 9, saboda haka yana tsakiya kenan. Daga Goodluck Jonathan sai Bola Tinubu da ya ba mata kujeru 9, wato ya zama kashi 18 kenan cikin 100. Duk da haka, duk da kokarin naku, Madam NAA dai ba a samu kashi 35 ba. Ya aka yi ne. To kada a ce na yi son kai. Bari mu fara da namijin da ke cikinmu. Ya kamata ya mana fashin baki a kan wannan abu da ya faru ya same mu mata a Najeriya. Mu ji yaya abun yake ne yallaɓe. Ali M. Ali.
To, masu sauraron mu da kallon mu, barkanku da wannan lokaci. Ina ganin wato wannan nasara da aka samu, don nasara ce gagarima, musamman a wannan gaɓar da Allah ya kamu ta siyasa, ta kuma kallon da ake wa ita kanta jam'iyyar APC da kuma shi Bola Ahmed Tinubu. Ba dan madan ta yi bayanin cewa a baya an samu shugaban ƙasa da ya yi fiye da wannan wajen ba mata kaso dama, gurabe da dama, da ba zan yi mamaki gasken magana ban san da wannan alkalman cewa a baya Goodluck Jonathan ya ba mata ɗaiɗaiɗai guda 13, kuma ministocinsu shi a wancan zamanin ba su fi 42 ba. To wannan kuma muna da ministoci wanda aka tantance su aka tabbatar da su guda 45.
Akwai so 48
ba ƙaramin hubbasa bane. Ina ganin kuma kalubalen ya da je su mata to Allah kullu halin mutane da dama sun yi nuni cewa wato kaman gida ne aka ce gida ba mata
ba gida
ba gida
kuma suka yawa gida ne da zawa kenan
a irin wannan in mata suka yawa to gida yayi kyau
saboda haka ina ganin tara din nan kuma ina ganin nan gaba ma ba zai ban mamaki ban aka samu dore a bisa
tara
nan saboda me in aka duba baya lokacin da shi yake gwamna babu wani gwamna da ya fifita mata a lokacin da yake gwamnan jihar Eko irin shi hatta ma mataimakiyarsa ba dan daga baya ba an samu rashin fahimta ta siyasa mataimakiyarsa ma mace ce sannan kwamishinoninsa ba wani gwamna a wannan zamanin ana 1999 zuwa shekara ta 2007 da ya fifita mata irin shi ya ba su makamai gurabe da dama a kwamishinoninsa a lokacin nan na tuna yana da mata kwamishinoni sun yi 7 a wancan zamanin to in haka ne kuwa za ka ga to ba abin mamaki ba ne kuma yanzu kalubalen ya rage kuma su mata ɗin in kuma an kula yawancinsu akasarinsu matasa ne wanda kowace daga cikinsu ta nuna wata ƙwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi kowa tana da sana'ar ka da za ta yi tunkaho
akwai masana tattalin arziki
akwai masana tattalin arziki ba wai gama gari ko dan wata bukata ta siyasa aka ba su makaman ba a karan kansu ta ƙwarewarsu da iliminsu da gogewarsu sun cancanta a ba su kuma sannan ga wani ta goma shi a cikin shi ne matasa ne mafi akasarinsu da kai suna kan ganiyar kaifan basira daga ba wanda ta haura shekara 50 misali
ba
zarge-zarge
to ba su taka kara sun karya ba ma
to amma aka kwatanta su kuma da
36 ne ba da 3 ba
mafi rangwamin shekaru a cikin ministocin shi ne ɗan shekara 34 amma ita wannan 36
ne shekarunta
to sai a ce gaskiya a nan dole a jinjina wa shugaban ƙasa kuma a ce ya yi rawar gani kuma ni ana tunanin ma nan gaba in matan ba su yi ƙorafi ba za su ga ƙari abinda isa na ce haka kuwa saboda abinda ya yi a baya a matsayinsa na gwamna to ina ganin wannan kalubale ne gare ku kuma ta ko a nan gurin jaye ne
ko a nan gurin jaye ka mun kawo ka shirin ne don kada ce mun yi son kai yawa to yanzu kin ji shimfiɗa da Alim Ali ya yi madam Ede ke ce kika daɗe kina hulɗa da mata menene wannan yake nufi a gare ki
wani abin da na gani a wurin shi ne cewa kin ga abin da ya sa waɗansu ba su ma tuna abin da shi President Jonathan shugaban kasa Jonathan da Obasanjo suka yi ba shi ma shugaban kasa Alhaji kanshi
ya
yi kokari sosai
shi ma din
da shi ne zai fi duka shugabanninmu kokari ma mata da matashin ngan wannan abin da aka yi dukkan matan da suka kawo in gane ministoci na lokacin shugaban kasa da suka wuce kamar Obasanjo Jonathan da kanshi da ko Yar'Adua da kanshi
kafin jirgin
irin matan da aka kawo yanzu masu zaɓi ina son su ne da kaina ina so dukansu duk da maganganun da ana yin a kansu da bakin ciki bai dame bu matan nan suna da karfi ko waɗansu suna tsoro cewa kara za a sa su a cikin damana cin lallai irin mun nan da kamar mun zama kakanninsu nan wallahi sun fi mu sanin mulki so kun ga wani abu kenan to yayi kokari akan wannan Monday to abun da shi ya rubuta zai bayar bai kai ba
to kashi nawa yayi mana alƙawari
ya ce 35 in bai ma iya ba zai yi 35 yanzu muna da 18 na kai bai ma kai 20 ba so soran ya za yi yanzu mazan ne za a rage su kin san zai ta da kura
kashi 17 ya rage
yanzu to don haka
to wai zan kile ya sa mana mata da yawa a
to ai wannan
ma'aikatan gwamnati
ministoci ba kaman soran bane kun gane a dan
ana hukumomin gwamnati MDAs haka
ya wancan ba zai daidai da minista ba kun gane ko jiya ma mun yi babban press conference person with disability ba zai da kiran ba
masu
mutaye da Macau da sonansu sun zo ma ni na doka cewa inda ya saba yin a Lagos inda malam ya fada ni na doka cewa zai kawo kaman biyar abinda ake ce clusters don ku sani akwai kutaye akwai mukaye akwai wanda ba su ajinji masu taurin kunne da sonansu muna ce ko dan gurgu muna ce ko zai kawo su ne to ni na kuma ko da ya bai doka ba ko da ya bai kawo mana ba bai kawo mana ba mu kuma mun sani cewa shi ya yi kokari da shi ne kadai yanzu mun ga record da tun aka kafa Nigeria shi ne kadai da ya kawo mecin da har ma ta zo na senate shekara 12 ta yi tenor guda uku ba mu taɓa samun mecin da ta yi haka ba shi ne kuma irin su abi kadabri mata masu kwari nan da suna aiki sosai suna jin da kansu nan shi ne ya kawo su shi ya sa mutane suna mamaki me ya faru na zo na faɗa ma mutane cewa ina ga abin da za mu duba sosai shi ne cewa wannan tun ya fara mulkin shi bai taɓa yin wani kuskure ba batun kawo mutane iri-iri daban waɗansu ma ba daga kasansu ba kamar akwai wani daga kogin da ya bashi mulki a Lagos mai sunan shi ma na manta ya bashi mukami babba so nawa to in an gan wannan za a gan cewa inda mulki namu na Nigeria akwai matsala wannan ne za mu kalla kwanakin baya shi Professor Mahmud yana magana ma chairman na INEC ya ce inda ake kawo su kwamishinoni da su sauransu ne ya tambaye mu ya ce yaya ne kuna so a dinga kawo mu na ce wannan fa abinda yake ce unbundling na INEC sai dai mun jara inda mulkin nan yake yan party din nan ina ga aja za ta gaba daya ba za mu samu don ni na ta mamaki don na doka cewa wannan mulki ma shi wannan shugaban kasa zai ba mu zai raba abun ne 50-50 amma ya zo ya yi
wuya
don haka tsakanin mata da maza na ce kowa zai share ma kowa hawaye to me ne ina cikin mulki namu da ina zama wannan abun zama wuyan yi shi ne dukkan mu ya kamata mu zo nan mu fara tattauna na ga ma wadansu na ce ba wai ina son ba ina goyon bayan shi ba domin ma mun gaji mun yi wannan abun mun zama kakanni me ya na ce kila mai dan neman na wurin duk da inda ubangiji ya taimake mu na ina ga makila ma ba za mu yi a kaman haka ba shi ne za mu koma mu duba akwai abin da dukkan mu za mu duba da yana hana mutane yin abin da ya kamata su yi shi ne ya zama mana damuwa yanzu ban san inda zai yi ba amma na
san kina ga akwai wata hanya da ya kamata mu dan bi kila ko dan tuntuba haka ko
kin sani akwai abun da waɗansu suna fada na ce wannan ko ma ka'anta da aka ce wai legal framework wai ko an zo an kafa na ba wani ya tashi kwanakin ba ya ce wai yanzu a ba a sa 35% wani kuma ya tashi ya yarda to su sun fada na gan ina gan kamar Hassan Reif ne kin gan sai ba su yi saurin magana ba ya kamata mu zo na mu tattauna wannan abun ba magana da za mu fita a fili mun je muna ba kai mu kunya ba kai abun da ya sa yanzu ma akwai matan Najeriya da waɗansu mazan da sun ba su goyon baya sun kai shugabanmu Buhari shugabanmu Nada an kai Najeriya gaba daya kotu aka ci musu tara wannan ma ba biya ba tuku yanzu ba shi a kansu an ci bashi kuma gashi bashi kuma ya karu so ba karamin magana
ba to taron na menene
dama aka ce wai yanzu suna da gender policy cewa sai an ba da 35 komin da za a ba ko kudi ne za a raba ko taki ne ma ko
gona
fili komin da za a yi a duniya a Nigeria ko tafiya za a yi a ba da 35% to ya zo ya kasa aka je judge din ya zo yanka shari'a ya ce ya samu Nigeria da laifi wannan ma ba gama ba yanzu akwai laifi ga wani kuma yanzu ya za a yi da wannan za su ake ko odan su suka ce wai to bari mu kai wannan abun me yake ce me wannan kotun na duniya haba zai yi yawa
an kai kana rashin so da yawa
ba zai wannan zai yi yawa to za mu ya mu tattauna mu zo na yadda muna tattauna din nan in an koma yadda suka
samu mafita
to da waɗannan bayanai na madam NAAD za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
dabino namijin goro aya ya mutsaya ne nana sunana Musa Aliyu ne dan Sokoto ne daga Nigeria ne local government mu gwadaba local government aya ce ne a mammande wurin na school cikin Sokoto kuma na secondary school na kare saboda shi gaskiya abin da yasa Allah ya sa na zo Ghana ni na yi takarar kansila daga Sokoto sai da na ci kansilan nan sai zama mana wani rikici muka ta zuwa court kotun da muke zuwa nan sai mutane na suka ce in resign to resign da nayin nan da na zo Sokoto kuma ina aiki kowa ya sani dan muka je campaign ana faga daga assemblyman wuri kaza sai wurin sai naga kamar rayuwa na yimi ya bata bayan zamna wurin sai na nemi hanya waɗanda suka taba zuwa Ghana kuma nan uwayenmu sun zauna da Ghana kwarai sai na roki hanya kaman aimin gwada mu yanda hanyar da za a je Ghana na samu wani abokin tafiya shi da yake ya san hanya amma wurin ya bari ya dame ni kwarai abinda addamu da yemin ya ce mu bi daji muka shiga daji sai mutanen nan ɗan iskan nan suka tare mu cikin daji suka caje mu duka kuɗin mu so ga amma ni dai da Allah ya sa suka tambaye ni na gwada musu kudi na da ke aljifuna suka luba suka ga kaman kudin gaskiya ne da muka kare nace musu to yanzu ba mu da kudin da zamu shiga mota gaskiya sun bani kudi na amma shi nashi dai dai gwada ya sa cikin wando ya sa cikin bayan wandon shi haka da suka ce yana da kudi yace bai da kudi ko naira guda bai da to wurin dai gaskiya sa matsala dan shi sun karbi kudin shi basu bashi ko 1000 ba wurin ne na biya mai kudin boda ni da shi duka muka tsallake ke da muka zo Togo sai muka bi wurin ƴan uwan mu wurin muka roke su kaman ga abin da muke tahiyan da muke tahiyan nan kudin mu ya short don ga abin da ya faru da mu a hanya to wurin suka taimake mu aka ketare mu boda muka shigo Ghana gaskiya mun sauka Accra da yake shi ya san wuri muka sauka Accra to gaskiya inda ya kai ni nan ranan na yi kwana amma ban yi kwana ba domin gidan kutare ya kai ni daga Accra zango gaskiya zango na zo wurin muka sauka ya ce mini kaman su gidan kutare suke kwana amma akwai ɗakin su wani case ne hakan nan wurin muka zo mun kai mu 10 cikin wurin nan muka kwana gari ya waye to da Allah ya sa dai gari ya waye ina da dan uwa wanda ni da shi dama tare muka tashi tare muke harka sai ce min wani ka zo na ce mai ka zo na ce mishi sai ce min shi dai ina kayan ka na ce mai kana na gidan kutare sai ce in dauko wurin na dauko kana muka je dakin shi da wurin dai tun ranan dai sai ni na bar gidan kutare na koma dakin shi ni da shi muke kwana tare da shi muke aiki har na saba aka fara koya min yawon gari na je gari na yawo ni da su aka gwada min kudi kaman kudin nan gashi haka wanga haka wanga haka muna dai taya har na san gari sannan aka je aka sai min kayan aiki aka kawo min aka ba ni nama na fara aiki na fara aiki kadan 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 ina yi har Allah ya sa ni ma na kai matsayi na samu ni ma Allah ya min buɗe wurin na yi sana'an dabino sannan nan ga kuma na yi yankan shanu na yi yankan raguna saboda shi sana'an dai alhamdulillah mun yi aiki kwarai da gaske da lokacin nake Jason ga gaskiya na sai float har lori na sai amma duka saboda ciyo ciyo ya bari duka wannan ya bace. To sannan kuma gaskiya mata na biyu, amma duka mata na daga Najeriya na auro su. Amma na zo da guda nan ga. To na zo nan ga gaskiya daga Jassu, wata yarinya ke muna kashi cikin kusfan wanka kullum. To na kama ta, sai mai gidan ya sa na buga ta, da na buga ta ummanta ta kai ni police station. To shi ya zuwa na police station, ta je ta bari aka kulle ni. Aka kulle ni, shi mai gidan ma shi ya ki zuwa, ya ce shi bai zuwa ma ya beli na, kuma shi ya ce buga yarinyan gaskiya. Amma wannan duka ban damu ba, sai Allah ya sa akwai wani ya san ni, da ya gani police station. Ya ce min wani, me ya kawo ka nan ga? Sai na ce mai kaji, shi ya beli na, na zo gida, ce kuma magana ya mutu daga ranan. Gaskiya shi an matsalan da ni na samu dai Ghana. Ana dai Ghana tun da na zo 1988, shekara 1988 da na zo Ghana, alhamdulillahi ba wani matsala. Ni dai a gaskiya ban da wani matsala, domin mun zauna da jama'a lafiya lau, kuma yanzu na zama dan Ghana, don komi na Ghana yana yi.